Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Fatan an tashi lafiya. Binta Sulemani Rice tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke fashirin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Nuwamban 2022. Kafin mu ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To binta a Najeriya, ƙwararru kan harkokin tattalin arziki da masana kimiyyar halayya da zamantakewar ɗan adam da kuma talakawan ƙasar sun fara mayar da martani akan alƙaluman da hukumar kula da lamurran ƙididdiga da bincike kan sha'anin cigaba ta ƙasar, wato National Bureau for Statistics NBS, ta fitar a makon jiya game da mizanin talauci da 'yan Najeriya ke fuskantar. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana da rahoto kan batun.
Alƙaliman na kunshe ne cikin wani rahoto da hukumar NBS ta wallafa a ranar Alhamis ɗin makon jiya, wanda ya nuna daga cikin kiyasin yawan 'yan Najeriya miliyan 200 fiye da miliyan 133 na cikin ƙangin rayuwa saboda tsananin talauci. Daga cikin wannan adadi, in ji rahoton, mutane miliyan 86 mazauna yankin arewacin Najeriya ne. Rahoton ya biyo bayan wani ƙwarya-ƙwaryan bincike ne na tsawon shekara guda da hukumar NBS ta yi a jihohi 36 da yankin Abuja, bisa haɗin gwiwa da wasu hukumomin ƙetare da suka haɗa da UNICEF da kuma UNDP.
Shekaru kamar 15 da suka wuce, ina noma ko kuma ina sayan abincin da zan ci a shekara ko shekara ɗaya da rabi. Amma a yanzu, wallahi da kyar zan samu abin da na sai kwano ɗaya ma. ‘Ya’yana 14, matata ɗaya.
Ya za ta asibiti?
Wake zancen asibiti. Yanzu haka ina da mara lafiya guda biyu a gida. Suna gida a kwance.
Ismail Muhammad Danbata. Ni Sama'ila, ni ma ina cikin talauci. Wallahi ina ciki. Dalili yanzu ni mai sana'a hannu ne, amma saboda talaucin yanzu na fi sati hudu ban yi aiki ba. Rayuwa ta yi tsada.
Wasu 'yan Najeriya kenan dangane da wannan rahoto na hukumar NBS. Magidanta 56 ne aka tattauna da su kan yanayin rayuwa a fannoni daban-daban a yayin binciken, inda sakamakon ya nuna mazauna jihar Sokoto na kan gaba wajen fuskantar wannan kalubale. Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero Kano, ya ce baya ga kalubalen tsaro da karancin masana'antu a galibin jihohin arewacin Najeriya, akwai ƙarin matsaloli da suka jefa lardin arewa cikin wannan yanayi.
Akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wanda ba sa taimakawa arewacin Najeriya. Misali idan ka duba baya ga kudin man fetur da ake akan raba, a kudin da aka fi samu a yanzu za a iya cewa haraje-haraje, musamman wannan haraji na BAT. Shi haraji na BAT duk gari ko duk kasuwar da aka siya abu annan ya kamata a ce an biya wannan harajin. To amma sai a rinka tare harajin, misali daga Lagos daga Ogun a kamfaninnuka, gwamnatin Lagos da gwamnatin Ogun sai su karba.
A nasu bangaren masu nazari kan kimiyyar halayya da zamantakewar bil'adama sun ce rahoton na hukumar MBS ya ƙara haske yadda talauci ke barazana ga tsarin zamantakewa tsakanin 'yan Najeriya.
Shi dan adam bukatunsa akasari ba sa samuwa idan babu walwala, kuma walwalar dan adam ba za ta samu ba sai yana samun abin tasirifi.
Farfesa Abdullahi Mai Kana Madaki kenan, masanin kimiyyar halayya da zamantakewar dan adam a Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud.
Da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan masu sauraro za a mana afuwa saboda tangardan na'ura da muka samu.
Ecuador ta ci nasara kan kasa da goals guda biyu. Ya ma kamata goals uku ne, amma an cire goal daya saboda offside. Yanzu da aka kammala wasan naga cewa yan Qatar basu ji daɗi ba ko kaɗan, amma yan Ecuador a cikin murna suke sosai saboda sun ci nasara.
To waɗanne wasanni ne za a buga a yau Litinin?
Gobe Senegal za su buga da Netherlands, bayan su kuma USA za su buga da Wales.
To Kali, da yake kai batun Senegal, wacce ita ce kasar Afirka da za ta fara fafatawa, yaya wannan wasa zai kasance duba da cewa babu Sadio Mane a tawagar da Senegal?
To ko da yake ba Sadio Mane, Senegal suna da yan wasa da yawa da za su taimaka musu. Yan wasa kaman Ismaila Sarr da yake buga ma Watford England, akwai Pape Mata Sarr shi ma yana buga England, Tottenham Hotspur, sai kuma yan wasa kaman Mendy da yake buga da Leicester City, da Idrissa Gueye da yake buga Everton, da dai sauran yan wasa. Ina tsammani cewa Senegal za ta shiga wasan da niyan nunawa cewa ko da yake Sadio Mane ba zai kasance ba, sauran yan wasan za su so su nuna cewa su ma da zafi suke. Bayan Senegal muna sa idon mu ga me USA za su yi. USA su ma suna da yan wasa masu fasali.
To madalla, Kale Abdu kenan ɗaya daga cikin wakilan da muryar Amurka ta tura ƙasar Qatar. Masu sauraro ka da manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashin hausa.com don samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kado a tabbatar da adalci. A yau za mu daura kan kungiyar korafin masu gwanjan kaya ta Najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da fasikofirar da farafa a gwanjan kaya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Kungiyar masu gwanjon kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaƙi da fasa ƙwaburi wato kwastam da rufa-rufa a lamarin gwanjon kayan da ta kwace musamman motoci. Kungiyar masu gwanjon kayan da ta bakin shugabanta Alhaji Musa Ƙura Abubakar ta kawo hotunan wasu motoci ce lafiyayyu ne amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a gindin murhu a hukumar. Haka kuma kungiyar ta ce ta bi ka'idoji wajen yin rajista da hukumar amma ba a dama da su a harkokin gwanjon kaya. Lamarin da suka ce tamkar yin zagon ƙasa ne ga kuɗaɗen shigar gwamnati da ake samu daga hukumar. Ga ci gaban hira da shugaban kungiyar masu gwanjon kaya Alhaji Musa Ƙura.
Ganin muna magana kan zargin da kuke yi wa ita a hukumar kwastam waɗannan motoci da kake magana da ake kira scrap. Hukumar ta ce dandake su ake yi ya je kai dariya na baka ma kenan.
To dandake su a yi rage dandake su. An nuna mana mana. Ba mu amana su mun yadda a takarda ga abin da aka faɗa amma a kai mu kamfanin da ake dandakewa ake kai dandakan motocin nan. An kuma wani abu muka faɗa ba.
Faɗa mana me zargin nan kuna nufin kawai ana sayar wa wasu mutane motoci ne kamar a ba su kyauta-kyauta kenan su je su ci gaba da
shi ne zarginmu. Shi ne zarginmu kuma haka magana take.
Ai ba kai ƙarin bayani.
Wani ƙarin bayani kike so na gaya maka zarginmu kenan. Ana da kuma to ka gaya mu wai ina aka samu daga wani littafi ne daga littafi sun ce daga littafin custom ne. Amma duk wani abu na gwanjo yana ƙarƙashin BPP. Ni ba ni na faɗa ba doka ce. Doka kuma National Assembly Act ne. Saboda kar ma wani ya ce ni na faɗa wai ko don a'a Act ne National Assembly da ya kafa BPP. Duk wani harkar gwanjo ko siya da sayarwa a ƙarƙashin ta yake. Amma in su custom suna da wata doka da bai kawo su ƙarƙashin BPP ba to wannan wani abu ne daban. Amma kuma mu abin da nake gaya maka ni an karɓi kuɗi na naira 5,000 akan maganar an mun rijista za a dinga bani gwanjo a custom kuma ba a bani ba an ce ba za a yi da ni ba. Menene dalili? An ce wai hukumar mu ta kai custom kotu. To kotu ni da lokacin da aka kai hukumar custom kotu ba ni ne shugaba ba. Kuma da na shigo Allah ya kawo ni cikin wannan ya ba da wannan shugabanci abinda na fara yi na ce a je a samu legal department na bangaren doka na custom su zo mu zauna da su duk da ba ni ne kai karar nan ba amma ai kujera ce ba mutumin da yake kai bane domin ita kujera tana nan mutum zai hau zai tashi.
Alhaji Musa duk ma magana da ake yi kaddara duka maganganun da kuke faɗa din nan ma a ce haka ne tsakaninka da Allah inda ku ake bawa waɗannan motoci naira 10,000 nan za ku yi wannan magana
mu
to
ai mu ba mu ce a ba mu ai duk abin da muke yi mu ɗan gwanjo ne mu dillalai ne ba a ɗauka a ba mu babu ake mu sayar mu ne tsakanin mai saya da mai sayarwa in sun ba kamar yadda suke yanzu direct auction allocation mu suka ba mu shela sai mun yi shela ai ka'ida ne.
Ina mai tabbatar ma wasu in sun ji hirar nan za su ce da ku ake ba wa motocin nan da kuma shiru za ku ya ci gaba da cin riba ba tare da kun yi
ko. To ai ba mu an ba mu an ga haka ka ba mu mana tukunna an mun yi haka sai ka kawo mu da hujja amma mun mun kawo hujja mun kawo maka hujja ai kai hasashe kake yi mu kuma hujja ne da mu a hannunmu kashi.
To kun motocin da ka nuna min ɗazun nan na ka nuna wasu hotuna na
wani ga sunan ai da load numbers da muna da takardun sa ai.
To ka san ko mota yadda take ba wai a ido ne ake gane lafiyanta ba mamaki yanzu yadda aka faɗa ɗin nan wayannan motocin ko gyara su za a yi akwai motar da sai an kashe makudan kuɗaɗe ko gyaruwar za ta yi mata
yanzu. Kana nema ka kai ni inda ba na so in je kuma ba na son mu kai ga haka. Kana nema ka kai ni in yi wani magana amma ba mu kai fagen yin wannan maganar ba.
Wace magana ce da harar ba za a yi?
Maganar takardun da ake siyarwa ɗin. Ai ba takardun da ba farashin da aka bayar aka rubuta akan takardun haka ake sayar da takardun ba. Amma ni na sayi mota ɗaya a Benin Volvo truck naira 5,000,000 a irin wannan takardun kuma na yi ne don in kafa shaida kuma motar tana nan 5,000,000 na siye ta.
Ita ma ta gwanjo ce?
Ta gwanjo ne a Benin.
Nawa ya kamata ita ma irin ta 10,000?
Irin wannan ce a sai da ita 10,000 motar da za ka sai da ita 5,000,000 ko 4,000,000 a ce an sai da ta a naira 80,000 duk irin waɗannan ɗin ne.
To yanzu kai da ka saya 5,000,000 nawa za ka sayar kenan?
Na saya ne don kafa hujja domin ni ba na kuɗi na sai da zakara.
Wato kai
domin na yi magana yanzu za a ce ba haka ba ne to ni na saya da kuɗi na.
Wato ma'ana kai zargin da kake abinda yake kan takarda daban in an zo karɓan kuɗi kuma daban.
Wannan haka yake kun kuma ƙarya ne ni na saya ɗaya.
To ya nuna
kuma tana nan a ƙasa zan kai ka ganta in kana so ka ganta ka dau hoto ka buga ga duniya su gani
wato mana jami'an ne za su fito da takarda su ce ma ga takarda amma kai kaza zaka biya sai ka amince
a ni dai ban sani ba amma ni dai na sai takarda kuma ta kwan ta gwanjan custom direct auction allocation a bini wanda na tura yaje so mun da ya sayar mun da mo ya sayi mota Alhaji Uba Bauchi
amma an baka wani receipt ko kuma wancan
na mota amma ban san sai gaibu ne an ban receipt mana
na miliyan wannan miliyoyi
na miliyan na miliyoyi
a to yana tana kudin sun koma aljihun gwamnati kenan
a'a a'a to ni abinda za a sayar maka da shi daban abinda za a sa wa gwamnati a cikin account ɗinta daban
yawa to ai zargin magana da muke
yi
eh tunda ga ai magana
ta amma ta yanzu ba na ga maka ba na nuna maka wata mota ba Mercedes CLK ko GLK ba nuna maka ba na nuna maka hoton ta ai kuma na nuna maka kudin da aka sayar da ita
Alhaji Musa ya karshe yi mana sharhi menene kuke zargin gaba daya a takaice custom tana yi yanzu karkashin shi shugaba Hamid Ali
mu ba zargi muke yi ba muna da takardu a hannun mu kace zargi kaga ba mu da shaida to amma ni abin da nake faɗa shi Abdullahi Ali ko waye sunan shi kace mishi ni Musa Kura na ce akwai takardu a hannuna wanda controller AD Sunusi ya sa wa hannu wanda ya bashi iko ko ya bashi izinin ya sa hannu controller general na custom wannan takardun suna hannuna kuma suna hannun jami'a abin kungiyar mu su zo su ce ƙarya ne ba haka magana take ba
a makon da ya gabata hukumar custom ta bakin mukaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da ƴan gwanjan ke magana matattu ne da akan murƙushe ta zan sake sarrafa su
so da farko abin da nake so nuna musu shiwa tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abin da doka ta ce abin da yazo farko da yazo akan kayayyakin nan da suke shiga overtime ko CJO abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taba yin irin shi a hukumar custom ba ko a Najeriya gaba daya wanda duk wani dan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekara 18 yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba custom bane shi sannan kuma ba dan uwan wani custom bane ba shi zai iya zuwa da kai portal yana na website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kudin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani dan Najeriya dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani AP kai kanka zaka bani ansa kace a ba dan Najeriya dama kowa you bid da kowa abin da ke kira bidding ban san yadda zan fade shi da Hausa ba wannan bidding din zaka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the end za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka dauka na farko kenan na biyu motocin da suke magana akan su da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka dauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma daukan kayan ya ake cewa kayan fasakauri suka zo suka kara karban wannan motocin suka gyara suka ringa diba shinkafa ko dibar wiwi ko dibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abinda ake kira reputation na wanda suke melting karfi a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma muke kira material reuse a sake su ko recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa ai amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kamar nuisance a cikin duk in ka je customs in ka je da kanka idanuwanka wannan yake da suna office na customs dake kasan za ka ga motocin ga sunan azube su wa'annan allocation ake ana ba smelting companies su zo su karba su daddatsa su wa'ansu ma a cikin gurin za su daddatsa su za su sassara su sannan sai su hada su tafi da su a scrap a je a sake yin wani abu da su sannan kuma kwanaki ma motocin mu kanmu wanda muke amfani da su wanda aka yi gwanjan su kansu wa'annan motocin an yi amfani da su auctioneers wajen auctioning wa'annan motocin ta hanyar su aka yi motocin customs idan ka kama kaya ba kana kama kaya ba kawai sai ka je kai gwanjan su da kwai wa'adin da wannan abin yake da shi na wanda za ka yi amfani da shi farko in ka kama kaya za ka bada wannan lokacin in ka bada wannan lokacin ba kana kama kaya ba za ka je kawai ka je kai gwanjan su sai ka kai su kotu da kwai abin da ake kira court condemnation. So in an yi court condemnation sannan sai ka zo sannan a zo a yi magana auction. Wannan kuma court condemnation speed, wannan gudu na lokaci sauri da za a amfani da shi a court condemnation ba custom bace za ta yi determining phase in saurinsa. Wannan zaka kai federal high court, court kai filing condemnation. In ka kai federal high court, su kotu su alkali zai duba ga wannan kayan yin sentence a forfeiting din su to federal government. Ya zamanto sun zama kayayyakin mallaka ma gwamnati. Ba custom ba, an mallaka ma gwamnati. So kaga da kwai doka da kwai ka'ida ba wai da kaya sun zo ba kawai suna zuwa wani kayan ma yana litigation yana da kwai ƙara an kai a kotu akan kayan ko ba wai kaya kana zuwa kana kama ba kawai sai ka tafi sai ka fara gunjin su ba ba haka ake yi ba sai ka kai kotu.
Muƙaddashin kakakin hukumar kwastan kenan Abdullahi Aliyu mai wada. Masu raro, a nan muka ƙarshen wannan shiri, a kuma za mu saka ido domin shiri da lamarin yadda wanjan kaya ke tafiya a hukumar kwastam. Domin dawowa don sanar da ku, sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da mai kaya, ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, an gaishe ka Sarfi Lahashin Gumel. Masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe sojoji 9, 'yan sanda 2 da kuma wasu fararen hula, inji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya Lahadi, wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin.
To masu sauraro, an nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma Sigarba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyanmu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam.